Sashen Hausa na Murya Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin Sashen Hausa na Abuja kan mita 16, 21 da 25. Sai kuma kan yanar gizo a sashenhausa.com ko voahausa.com. Haka kuma za ku iya samun mu ta gidan rediyon amfani Far'a da LOL a Jamhuriyar Niger, sai ta Alpha Radio a Kumasi, Ghana. Sauraro, barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Halima Abdulrauf zan gabatar daga nan Abuja don kalubalen coronavirus da ya sa aka rufe wasu sassan helkwatarmu a Washington DC. Shirin na musamman na kunshe ne da rahoto daga Jamhuriyar Niger kan tsama hannu da kasar Faransa ta yi akan kudin bai daya na iko ta Afrika. Sai batun coronavirus da har yanzu take kasar take dabo a jihar Bauchi. Akwai hira ta musamman da Sanata Adamu Muhammad Bulkacuwa akan koke da ɗaliban Najeriya da ke ƙasashen waje suka yi akan batun biyan kuɗin killace su idan suka dawo gida Najeriya. Sai shirin yanayi da muhalli da sharhin jaridun Kamaru. Amma duk kafin nan sai a dakaci labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Jami'ai a Khartoum, babban birnin Sudan, sun ce yawan cin zarafin mata da yara mata a cikin gida ya karu a lokacin da aka takaita zirga-zirga sakamakon annobar cutar COVID-19. Sulaiman Al-Khalifa, shugabar ofishin da ke sa ido akan harkokin jinsi a ma'aikatar kula da jin dadin rayuwar al'umma, ta ce ofishin ta ya shigar da bayanan rahoton cin zarafi da ya shafi jinsi a cikin gida guda 42, ciki har da fyaɗe da dukan mata da yara mata a Khartoum da kuma wasu garuruwan a fadin Sudan a cikin watan da ya gabata. Bayanan cin zarafin na zuwa daga ko'ina a fadin Sudan, amma galibi sun fi zuwa daga birnin Khartoum, kuma yawanci cin zarafin da ya faru a cikin gida ne. An samu inda aka daura wasu, aka kuma kulle su a wani daki. Mu kuma san akwai wasu abubuwan da suka faru da basu iso kunnuwanmu ba. Abinda Al-Khalifa ta faɗa kenan a shirin South Sudan in Focus na Murya Amurka. A ƙarƙashin mulkin tsohon shugaba Omar al-Bashir da ya yi tsawon shekara 30 yana yi, babu wasu dokoki da za su kare mata da yara mata, lamarin da ya jefa su cikin yanayin da za a iya cin zarafinsu a tsakanin iyalansu. Wasu gwamnonin jam'iyyar Republican guda uku na miƙa tayin sauke babban taron jam'iyyar na shekarar 2020 a jihohinsu idan gwamnan jihar North Carolina bai amince da buƙatar Trump ba, wadda ke nema a buɗe harkoki a jihar don a gudanar da cikakken taro. Gwamnonin jihohin Florida da Georgia da kuma Texas dukkaninsu sun ce za a iya gudanar da babban taron a jihohinsu. Taron wanda za a tsaye da Trump a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasa karo na biyu, ana sa ran yin shi a birnin Charlotte da ke jihar North Carolina ranar 24 ga watan Agusta. Amma gwamnan Roy Cooper na jam'iyyar Democrat har yanzu bai ba Trump tabbacin za a buɗe harkoki a jihar baki ɗaya ba zuwa lokacin, saboda matakan da aka ɗauka sakamakon cutar coronavirus. Yayin da annobar cutar COVID-19 ke janyo buƙatar ɗaukar matakin gaggawa a ɓangaren lafiyar ƙwaƙwalwa, wani shiri da aka tsara ta hanyar tura saƙon karta kwana don taimakawa mutanen da ke fuskantar wata damuwa da ƙara faɗaɗa shirin cikin sauri, wanda ke neman ƙara harsuna huɗu a tsarinsa nan da shekara 2.5. Tun daga farkon watan Maris, layin wayar tura saƙonnin da ake kira Crisis Text Line da Turanci ya samu ƙarin saƙonni da kashi 40 cikin 100 daga mutanen da ke nema a taimaka musu, saboda suna fuskantar matsanancin kaɗaici, fargaba, damuwa da kuma tunanin kashe kansu. A yanzu haka dai harshen Turanci shirin ke amfani da shi a Amurka da Canada da Birtaniya da kuma Ireland. Yadda buƙatu ke ƙaruwa sakamakon cutar COVID-19, cutar da coronavirus ke janyowa, sun sa an rage tsawon lokacin da za a faɗaɗa shirin da rabi. Ƙungiyar da ta ƙirƙiro Crisis Text Line yanzu tana shirin ƙara harsunan Spaniyanci da Portuguese da Faransanci da kuma Arabiya. Gwamnatin jihar Minneapolis ta sallami wasu 'yan sanda su hudu da ke da hannu a kaman wani ba'amurke baƙar fata da aka yi ranar Litinin, wanda ya mutu bayan da wani ɗan sanda ya danna wuyansa da gwiwa. Wani da ke tsaye a wurin da lamarin ya faru ya ɗauki hoton bidiyon ya kuma sanya shi a kafofin sada zumunci, kuma nan da nan ya bazu a faɗin ƙasar. A shafinsa na Twitter, magajin garin Minneapolis Jacob Frey ya rubuta cewa sallamar jami'an 'yan sandan shine abin da ya dace. Sunan mutumin da aka kashe George Floyd. Rundunar 'yan sandan Minneapolis ta ce Floyd yayi kama da wani da ake nema ruwa a jallo bisa zargin aikata laifin yin amfani da bayanan wasu. Kuma rundunar ta ce 'yan sandan sun yi abin da suka yi ne bayan da Floyd ya ki yarda a kama shi. Rundunar dakaran Amurka da ke Afirka da ake kira AFRICOM a takaice ta ce a kwanan nan Rasha ta tura wani jirgin saman yaki zuwa Libya don ya taimakawa sojojin kwantaragin da gwamnatin Rasha ke daukar nauyinsu, waɗanda ke fada da dakarun gwamnatin Libya da Majalisar Ɗinkin Duniya take goyon baya. Jirgin saman na Rasha ya isa sansanin sojan Al-Jufra da ke Libya daga sansanin sojan Rasha bayan da ya tsaya Siriya, inda aka canza mashi fenti, a cewar AFRICOM ranar Talata. Ana sa ran jiragen saman yakin za su taimakawa sojojin kwantaragen Rasha da ke karkashin kamfanin Wagner Group na Rasha, waɗanda ke taimakawa ɓangaren dakaran Janar Khalif Haftar da ake kira LNA a takaice, a faɗin da suke yi na ƙin amincewa da gwamnatin haɗin gwiwar ƙasar.
A baya-bayan nan kasashen Afirka ta yamma suka amince da yarjejeniyar kuɗin bai ɗaya wanda zai kawo musu sauƙi wajen cimma burinsu na yin amfani da shi a kasuwanci mara shinge da suka amince da shi a nahiyar Afirka. Amma kwatsam sai ƙasar Faransa ta ce ta tsama hannunta daga amfani da kuɗin SEPA waɗanda kasashen renon Faransa ke amfani da shi a yanzu, wani abu da ƙwararru a fannin tattalin arziki suka yi nazari a kai a wannan rahoto da Sulemu Muni Barma ya aiko mana daga Nijar. Sule, gare ka.
Ta hanyar wani kudurin dokar da ta gabatarwa Majalisar Dokokin Ƙasa a makon jiya ne, gwamnatin Faransa ta jaddada aniyar janyewa daga harkokin gudanar da takardar kudaden SEPA a matsayin wani matakin sake ragama ga kasashen da ta yi wa mulkin mallaka a yankin Afirka ta yamma a shirinsu na fitar da takardar kudin bai daya, wato ECO. Matakin da masanin tafiyar siyasar duniya Mamman Sani Adamu ke kallonsa a matsayin wani ci gaba.
Ga dukkan alama dai, wato yarjejeniyar nan da shugaban ƙasar Cote d'Ivoire ya bayyana ranar 21 ga watan Disamba da ta shige cewar sun yi ma dangantakarsu da Faransa gyaran fuska, wato inda Faransa ta yarda kasashenmu ba za a cilasa su aje kashi 50 daga cikin 100 na abubuwan da suke shigo aljihunsu ba, kuma Faransa ba za ta cilasa wato jami'anta zama cikin ofisin jagoranci na gudanar da harkokin kuɗi na kasashen nan masu amfani da SEPA. Kenan yarjejeniyar ta samu karɓuwa, ko da yake gwamnati ne ya yi ana jira majalisa ta karɓa. To wannan muna ganin ba zai kawo matsala ba.
To sai dai masanin tattalin arziki Dr. Sole Abdullahi na kallon wannan al'amari ta wata fuska ta daban.
Ba abin alheri bane ba, saboda wa'annan kuɗi suna nan a matsayin su na kuɗi na mulkin mallaka. Saboda abu biyu ne wanda Faransa ba ta yarda ba ta hudda daga cikin wannan tahiya. Shi ne wa za ya ba wannan kuɗin darajarsu na su zamanto kuɗi ne intacci wa'anda ake iya amfani da su a cikin ƙasashen. Faransa ta ce ita ta ba su wannan garantin. Wa za ya zaki buga su? Faransa ta ce ita zan buga su kamar yadda ake buga Faransa fa. Da wani kuɗi ko kuma wa'annan manya-manyan kuɗi ya kamata a danganta su? Wannan ECO din saboda za a yi yana nan an danganta shi da wato euro, kina ka gani ba ta sauye zane ba.
Sabuwar takardar kuɗin da ake sa ran fitarwa a ƙarƙashin shirin da ake ganin ba za a rasa hannun Faransa a cikinsa ba, wani abu ne da a fili ke fayyace alamun wata maƙarƙashiya.
Niyyar ta Faransa shi ne ta karya lagon wa'annan ƙasashe na ECOWAS saboda kasa fuddo da kuɗi na bai ɗaya. Kagari an ce wa'annan kuɗi na bai ɗaya wanda za a yi na ECOWAS sunan su ECO. Ai da gangan ne ita Faransa kuma ta ba wa'annan kuɗin sabi da ta sunan hudu ta ba su sunan ECO.
To komi ke makomar takardar kuɗin ECO ta ainihi?
ECO wannan da Faransa take so a yi ba wancan ECO bane na ECOWAS. SEPA ne aka yi ma kwaskwarima, ake so ya zama ECO, kuma ake son sauran ƙasashe na Afirka ta yamma musamman Nigeria, Ghana da sauransu su zo su runguma su shiga cikin tsarin ya kasance cin moriyar Faransa ne. Mafita dai ita ce a ci gaba da gwagwarmaya har a tabbatar da wato ECO din na ECOWAS shine aka ayyana.
Sule Mumuni Barma Muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Niger.
Mun gode kwarai Sule. To daga Niger sai nan gida Najeriya inda batun coronavirus dai har yanzu tana kasa tana dabo domin yan arewacin Najeriya na nuna shakku akan wanzuwar cutar COVID-19. Wakilin mu a jihar Bauchi Abdul Wahab Muhammad ya duba mana wannan lamari ga rahoton da ya aika mana.
Kamar yadda bincike ya nuna hakin amincewar da wanzuwar cutar corona da wasu yan arewacin kasar ke yi yana da nasaba ne da irin fahimtar da suke da shi tun farkon bayyana cutar COVID-19 da ya samo asali daga kasashen ketare, sannan suna alakanta masu kamuwa da cutar corona da cewa cuta ce ta masu hali, kamar yadda wannan mutum ya yi bayani.
Da ka dawo zaka dawo da jiya, sannan wanda ya fita kasar waje ya dawo nan kam shin ka hadu da shi ne? Ai na ka hadu da shi, ina ka samu damar ganin shi? Gaskiya ban yadda da cewa wai daga ka zo wajen mutun ya kamu da shi kaiwa ya kamu da shi ba. Ka sa a ranka kawai Allah ne ke komai, shi ke kiyaye ka akan komai.
Sai dai kuma in ji cewa Mallam Hadi Umar, wani mai fashin baki kan al'amuran yau da kullun, kin amincewa da wanzuwar cutar corona da talakawa ke yi na da nasaba ne da halin yaudara da shugabanni ke yi.
Kuma kokari ke fada abin da ba zai yi ba, saboda haka wannan ya kawo su shugabannin suka zamo bayar da duba a wajen talakawansu. Kullum suke daukan su makaryata, kuma ba za su fada abu na gaskiya ba, saboda haka duk lokacin da gaskiya ta zo ma ba za a yi amfani da ita ba, saboda rashin fadin abin da ya zama gaskiya. Sai sun komo duk abin da suka san za su iya, shi za su gawa talaka yayin da suke neman kuri'arsa ya zabe su. To wannan in suka koma suna cika alƙawarin da suka dauka wajen shugabancin su, to ba abin da za su kawo, ba a yadda da shi ba. A cutar in an ce ba a yadda da ita ba, ta faru a China, ta faru a America da Ingila, ta faru a Italy, dan Italy ne ya kawo mana Najeriya. Saboda ka shugabanci ne sai an gyara, sannan talaka ya yadda da wayar da shi kansa da ake. Ai ba kalmar da tafi ta shugaba dadi, ba kalmar da tafi shugaba ya fada a dauke ta, amma tamu ta Najeriya ba za ta dauko ba, saboda su magabannin ba sa iya cika alƙawari akan abin da suka dauka kan talakawansu. Sai dai mu ce Allah ya sauke.
Amma ana ta bangaren hukumomi suna iya bakin kokarin su na tabbatar wa al'umma da su amince cewa cutar corona ba ƙarya bace. Saboda haka ya kyautu a rinka bin shawarar da likitoci ke faɗa don kare kai daga kamuwa da cutar COVID-19. Dr. Ladan Salihu shine shugaban ma'aikatan gidan gwamnatin jihar Bauchi.
Takan kiwon lafiya da gwamnati da kuma likitoci suke darasi a kansu kullum, suke tanbihi musamman na wanke hannu da sabulu ko yin amfani da sanitizer ko kuma sa takunkumin iska da ake sa wa fuska da baki. In kuma ka zauna ne a cikin taro, wani hattishawa ko wani gagarumin tari, kwayoyin cutar sukan fita ne su bazu. Duk waɗanda suke wajen mafi yawancin su sai sun dauki wannan cutar. To wannan taron ta zama kaman wato za ta tafi ne ta yi gudunmawar annobar a gidajen mutanen da suka halarci wannan taron. Shi yasa kaga mutane da dama da suka mutu a wasu jihohi dauka guda, a hakurta a kiyaye a bi umarnin gwamnati, a kuma ji abinda jami'an kiwon lafiya suke yin tambayi wa jama'a akai, saboda mu samu mafita. Muna roƙon Allah da rahama da ya janye mana wannan annoba.
Abdul Wahab Muhammad, murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Mun gode kwarai Abdul Wahab. Muri Amurka ake sauraro majiya kwakwara ta labaru masu tushe. Kafin mu ci gaba da shirin, mu shakata da wannan.
Ya yaro da alawa,
da jimirin sauraronmu. Har yanzu dai a batun coronavirus muke inda shugaban kwamitin kula da harkokin kasashen waje a majalisar dattawan Najeriya Sanata Adamu Muhammad Bilkacuwa ya shaidawa wakiliyarmu Madina Dauda cewa suna sane da irin koken da dalibai ɗan Najeriya dake kasashen waje suka yi akan kudin killace su idan suka dawo gida kuma tuni aka fara daukan mataki ga yadda hirarsu ta kasance.
Gwamnati tace a'a ita ba ta da wani tsari na dawo da wanda suke kasashen waje, amma wanda yake so ya dawo za a iya yin shiri da jiragen sama commercial, amma su za su biya kudin su, za su biya jiragen saman su dawo da su. To akwai laifi a cikin nan tunda ke ba a ce su dawo ba dole, saboda haka da wadanda suka ce za su dawo din muka tattara sunayensu da yawansu da kasan da suke su nawa ne da sauransu ake wannan shiri. To an dan fara da farko waɗanda suka biya kuɗi aka dawo da su, in an ce a je a killace su sai su gudu, sai su ce ba za su zauna ba, ai su sun dawo gida za su tafi garuruwansu. To sai gwamnati ta ga cewa wannan abin fa ba wai kuɗi ake so a nema a wurinsu ko kuma a wahal da su ko wani abu ba, ana yi ne don a tsare yaduwar wannan annoba. Da suka ga haka sai suka ce to in ma za ka dawo za ka biya kuɗin, to ka shirya kuɗin ajiye ka na sati biyu ɗin nan kai za ka biya. Har an gaya musu naira 200,000 da wani abu haka, kashe shi za ka biya sai ka biya, don in ka biya in ka gudu ma dai kai ka cutu, bayan ka cutu za ka je ka yada a gidanku kuma ka yi asaran kuɗi. To wannan ne sai suka tada kayan baya suna ce a ba a kyauta musu ba, don me za a ce su biya kuɗin dawowa kuma a ce su biya kuɗin zaman su da za su yi. To wannan shine ainihin maganar da ake ciki. To ni ko a gani na tunda yake ba gwamnati ne tace ku dawo ba, ba a ce ka dawo ba, to menene na lalle lalle sai sun dawo? Kuma in sun dawo din ba a kisa dawo a gida ne, wasu ma su suka kai kansu can ba scholarship na gwamnati bane, in sun dawo lalle suna son dawowa, to ko ai dole su bi dokar abin da aka kafa na cewa duk wani wanda ya fito daga waje in ya shigo kasan nan dole a killace shi na sati biyu.
Ya akwai kuma waɗanda suka yi tafiya zuwa kasashen waje sun sai tikitin su na tafiya da dawowa, su ma wannan batun corona ya sa an dakatar da su ba su iya dawowa gida ba, to su ma sai sun biya waɗannan kuɗaɗen in sun dawo?
To ai wani sabon shiri ne tunda yake wannan kuɗin da suka sai ticket na tafiya da na dawowa akan yadda ake tafiya ne wanda aka saba, kuma waɗannan jiragen duk an dakatar da su ba mai tashi, duk jirgin da zai da su shiga ya dawo da su na shiri ne na musamman. To a kin ga ba za a yi lissafi da wancan kuɗin ba, wane ne zai biya kuɗin jirgin?
To akwai wani tallafi da aka ce ma'aikatar mai na ƙasa da kuma babban bankin Najeriya CBN za su ɗau nauyin killace su da kuma ba su abin da za su ci, wannan ɗauki zai shafi ɗaliban?
To ya kamata, don wannan shirin da CBN da wanda suka ce za su yi kawo tallafi da Ministry ɗin Foreign Affairs suka yi, kuma gaskiya ni har yanzu su Foreign Affairs ba su gaya mana yaya tsarin yake ba, balle mu a nan Senate mu sani, amma dama akwai hidimar da muke yi da su. Permanent Secretary ma ya bugo mun ya ce zai zo, akwai wasu maganganun da zamu tattauna, zai briefing dina, zan saka wannan wa a ciki don in san wani irin tsari suke yi da waɗannan masu ba da tallafi.
Sanatan Adamu Bilkacuwa kenan a wata hira ta musamman da ya yi da muryar Amurka a Abuja. Yanzu lokaci ya yi da za a saurari shirin yanayi da muhalli. Masauraro, assalamu alaikum. Barkamu da warhaka. Aisha Mu'azu ce take muku maraba a cikin shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Idan kuna biye da shirin yanayi a makon da ya gabata, Dr. Mahmud Muhammad, ministan yanayi a Najeriya, ya koro bayanai kan irin ayyukan da hukumar take yi a fannin lafiya. To shin
wasu irin ayyuka ma'aikatar yanayi take gudanarwa a fannin lafiya? Wannan ita ce tambayar da wakilinmu Nasiru Adamu El-Hikaya ya yi wa ministan.
Muna da aikatan lafiya waɗanda bayan tumfil azal da aka faro lokacin mulkin mallaka, akwai wanda ake ce maduba gari, sun yi aiki sosai a lokacin nan kuma har a gobe suna taka rawa. Muna da su a nan da yawa a yanzu haka. Daga lokacin da wannan annoban ta ɓarke, muna da ma'aikata irin waɗannan sama da 700,000 wanda an watsa su a dukkan ƙananan hukumomi na ƙasar nan don su faɗakar da mutane, su ilmantar da su, su ba su shawarwari na yanda za su guje ma yaɗuwar wannan cuta, na yanda za su yi idan yau an ce ga wani yana da alamun wannan cuta, ina zai je, me ya kamata a yi, na yanda idan an samu wanda yake da shi ya za a yi a kauce mishi don kar mutum ya kamu ko kuma ya zamana ya taimaka wajen yaɗa ma mutane. Suna nan suna wannan ilmantarwa a yanzu haka ma maganan da ake yi. Bayan waɗannan sama da 700,000 ɗin, kwanan nan mun horar da mutum 100 waɗanda su kuma za su horar da mutum 300,000 da za su ƙara shiga cikin ƙasar nan don ci gaba da ilmantarwa akan ita wannan cuta. Muna kuma raba kayayyakin kare kai kamar su irin wannan takunkumi, sinadarin wanke hannu idan ba ruwa da sabulu. Kuma wani babban abin alfahari shine ainihin ma'aikatar muhalli tana da wani bangare nata wanda shi kanshi yana kirkiran wannan sinadarin wanke hannun, wato bangaren mu na bincike akan gandun daji. Sanin kowa ne, itatuwa suna ɗaya daga cikin hanyoyin da ake samo magunguna. Ko turawa da zamu ga an kawo maganin wancan maganin wannan an sa shi a kwalba sumul sumul da kyau da shi, in ka bi diddigi za ka ga da yawa daga itatuwa aka samu waɗansu. To muna da wannan ma'aikatan, saboda haka wannan ma'aikata tana taka rawa hatta wajen ƙoƙarin samo ayyuka, domin dole a yanzu ɗin da kuma an gabayan wannan cuta don Allah da za mu gabayanta wajen ƙirƙirar samo ayyuka.
Yayin da farin dango suka sake kunno kai a yankin gabashin Afirka musamman ma Kenya, mun mafi muni da aka taɓa fuskanta a ƙasar ta Kenya cikin shekaru 70. Masanin ilimin kimiyyar noma da yanayi daga Nijar Dr. Abubakar Mamman Manzo ya yi mana bayani kan tushen waɗannan farin dango da kuma irin haɗarin da ka iya kasancewa ga kakar damuna a yankin gabashin na Afirka, musamman bisa la'akari da gargaɗin Majalisar Ɗinkin Duniya kan yiwuwar samun matsalar ƙarancin abinci a sanadiyar waɗannan farin dango.
Wannan alluba ce ta fara tun farin shekarar wannan 2020. Abin da ya taso daga wajen kasashen Arabia ne, kamar kasar Oman da Yemen da kuma Saudi Arabia. Tun 2018 ne sai aka samu wani ruwan sama wanda ya sauka ba shiri. To daga wannan lokacin ne farin nan suka yi ka yaduwa, suka yi girma, kuma har lokacin da suka kai suka zamanto kaman sun kai inda za su iya su bunƙasa. To a lokacin nan ne an shiga 2019 sai zamanto sun kaɗo wajen abin da shahi Sudan, Somalia, Ethiopia, kuma zuwa wajen ƙarshen shekara 2019 sai ga su wajen Tanzania, Kenya, Uganda farin shekara ta 2020 a lokacin ne suka fara bankaɗowa wajajen nan. Shi dai abin da ya kamata a sani bisa kan duka farin dango, lalle fara ce wanda yake na da illa sosai ga duka wata wani icce, wata ciyawa, saboda kaman a rana guda tana cin ciyawar da ta kai yaunin jikinta. Kenan in ka ɗauki fara komin girmanta, in ka ɗauka kenan in yaunin jikinta gram 2 ne, tana cin ne gram 2 a wuni guda. Kuma abin da za a sani shine cewa a wajajen nan da muka yi magana kaman Kenya, Tanzania, Uganda da sauransu, sai zamanto cewa yanzu shibka lokacin nan na watan April da suka yi fara shibka na tunda damuna bi gare su, kuma damunan su ta biyu wanda suke kama daga watan April ne. To a lokacin watan February duka zuwa March lokacin nan ne faran nan ta shigo wajajen. Kenan ka gani da akwai ɗarɗar na me zai faru indai mutane suka zo suka fara noma kuma suka yi shuka abun ya fito idan wannan ya yi
kuma sauraro iya abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan sai ku tare mu a makon gobe domin sauraron wani sabon shirin yanayi da muhalli idan Allah ya bamu iko a madadin bakin namu da wakilin mu Nasir Adamu Elikaya sai Julie Gladys Question da ta daidaita mana sauti ni Aisha Ma'azu nake cewa ku huta lafiya ma'assalam
kafin mu kammala shirin ga Awwal Garba ya shigo da sharhin jaridun Jamhuriyar Kamaru
Fara shi jaridun namu na wannan makon ne da jaridar Agane ta kasar da kuriyar Kamaru an da farkon labarin ta kinuje cewar yanzu dai zai yiwu manyan jaridocin kamfanin gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru su fada gidajen kurkuku idan dai aka kammala binciken gwamna ake yi musu kasancewar gwamnatin kasar ta ba su abanan gudanar da kamfanin sai kuma jaridan The Guardian Post ta kasar Kamaru ita kuma ta bayyana mana cewar ranar 1 ga watan Yuni nan ne gwamnatin kasar ta Kamaru ta sanar da cewar daliban kasar za su koma karatunsu tunda cutar ta COVID-19 ta addabi kasar a cikin watan Maris wadda yanzu haka ake ganin cewa su ne za su fara gudanar da karatun nasu su ne wanda suke cikin ajin jarrabawa amma ana ganin lamarin zai iya zamantowa mai matukar wahala domin yanzu haka malaman makarantu na kasar jamhuriyar Kamaru sun ce mujin da yi ba a biya musu muradinsu ba za su ci gaba da karantar da daliban ba jaridar Leju ita kuma tsokaci ta yi kan komawa daliban makarantun su kasancewar cutar COVID-19 da ta addabi duniya baki daya yanzu dai suna bukatar malaman makarantun da su yi kokari na ganin cewa sun jajirce wajen karantar da daliban jaridar Republic ita kuma cewa ta yi kamfanin sukari na susukan da ke kasar jamhuriyar Kamaru yanzu dai sun yi kokari na fitar da makudan kudade har miliyan 100 na sifar kasar domin inganta harkokin su kasancewar irin matsalar da samu kan cutar coronavirus a fadin kasar jaridar Le Messager kuma ta kasar jamhuriyar Kamaru ta gurmuta mana cewar wata mace wanda ke cikin gwamnatin shugaba biya mai suna Charlotte Jipanda ta ce za ta maka gwamnatin Musa Biya a gaban kuliya kasancewar gwamnatin tana yi musu rashin adalci jaridar Cameroon Tribune kuma ta gurmuta mana cewar irin yadda gwamnatin Kamaru ta yi tsayin daka kan tantance masu fama da cutar COVID-19 a fadin kasar zamu kan na shin jaridun namu na wannan makon ne da jaridar Santia anda ita ma ta yi mana waiwaye kan alƙaluman lissafi na wanda suke dauke da cutar coronavirus a kasar jamhuriyar Kamaru an tace yanzu dai a cikin kasar akwai mutum 4800 ne wanda yanzu haka suke dauke da cutar ta COVID-19 sai kuma wanda suka murmure daga cutar su 865 wanda kuma yanzu haka ake cewa cutar ta kai su lahira su 165 ne Mama Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
anan muka kawo karshen shirin nan na musamman daga nan Abuja a madadin dukkan ma'aikatan muryar Amurka ni Halima Abdurrauf da na gabatar da shirin dake cewa mu kasance lafiya wassalamu alaikum